بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 6 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1441 wanda ya dace da ranar 28 ga watan mayu shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 38 cikin jeren darussa daga littafin wato السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية واللفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبنجي يقف التمس ابن تيمية يا رسولي أشكرة لري بقوي دا أشرن دا تقص بين هجر منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا لتافي ناشنا السياسة الشرعية ينا كرن تدموني تفرك مسلنشي game da tsarin shugabanci da haƙoƙi da wajibobi da suke kan shugabanni da tsare-tsaren da shari'ar musulunci ta handar dan ganin cewa an samu kyakkyawan wato zaman lafiya da alaka tsakanin shugabanni da wanda ake shugabanta Allah ubangiji saka mishi alkhairi kafin mu ce karatu ina so ne amfani da wannan dama na mika sako na barka da sallah ga dukkan yan uwa dalibai da sauran waɗanda ke bibiyan waɗannan karatuka wanda muka dakatar da su tun tsakiyar azumi da ya gabata Allah ubangiji subhanahu wataala ya karba mana ayyuka na alkhairi da muka gabata cikin wannan azumi ya kuma gafarta mana zunuban mu sannan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin waɗanda ya enta Allah ubangiji ya gyara mana al'amuran rayuwar mu ya kawo mana ci gaba a cikin rayuwar mu da addinin mu ina wa kowa da kowa barka da sallah aidukum mubarak taqabbalallahu minna wa minkum sannan zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka gani insha Allah daga wannan mako na farko bayan sallah bisa abin da ya sawwaka na yin karatuttuka daga gida an bu'udin da ake cewa wato ba tare da tara mutane ba saboda yanayin da ake ciki har yanzu na wannan abu da ake cewa COVID-19 ko annoba ta coronavirus wadda tazo da iskaliya iri daban-daban da rudani da abubuwa waɗanda suke wasu ma fitintunan ma da ta kawo sun fi asalin annobar da ake cewa fitintunan nan na maganganu da karerai da sukar juna da fasadi a cikin magana da cin mutuncin malamai da yi wa juna mummunan fata da abubuwa da suka faru daga sanan iri daban-daban Allah shi kyauta babu shakka su kansu suna daga cikin ƙarin fitintunan da mu dai anan yankin mu na arewacin Najeriya waɗannan fitintunu sun yawaita kwarai da gaske Allah ubangiji subhanahu wataala ya ji shi mu alkhairi Allah kuma ya kawo mana mafita akai wallahu subhanahu wataala a'ala wa a'lam wa huwa wali tawfiq to wannan kenan a takeice kwarai da gaske muna tattaunawa kafin mu tafi hutu akan maganganun da Ibn Taymiyyah rahimahullahu yake tayi game da shugabanci da tsare-tsare da siffofin shugabanni da abubuwan da ya kamata a inda ya gangara kan bayani akan yadda ake sarrafa dukiyoyin gwamnati zamu tashi a shafi na 76 cikin wannan nuska ta tahqiqin su Professor Bakar Abdullahi Abu Zaidin rahmatullahi alaihi a inda malam yake cewa wa kaza hizbuhul khawarij ankaru ala amirul mu'minina Ali radiyallahu anhu ma qasada bihi al maslahata min al tahkim wa mahwi ismi وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقتالهم لأن معهم دنيا أو معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة ما لن يكي وكذا حزبه الخوارج حكو كما توقر شيء waɗanda su ne ɗan tawaye ankaru ala amirul mu'minina ali radiyallahu anhu, waɗanda suka yi inkari suka musantawa sarkin mu'minai ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda, suka yi masa musu akan ma qasada bihil maslaha min at-tahkim, abinda ya nufata na samun gyara na samun maslaha min at-tahkim na daga at-tahkim wato sulhu din nan da aka ce za a yi, wa mahwi ismihi da abinda ya nufata na maslaha na cewa a goge sunansa ya yadda a goge sunansa din, wa ma tarakahu min sabai nisa'il muslimina wa sibyanihim, da kuma abinda ya yadda shi na wato yace bai yadda a kama ƴaƴa da matan musulmai a yakin da aka yi a yakokin da aka yi na Jamal da Siffina da Naharawan, bai yadda a kama ƴaƴan musulmai a bautar da su da su da matan musulmai ba, kamar yadda ya tabbata a cikin tarihi wanda an sha tattaunawa akan shi. Wa haula'i, kaga waɗannan khawarija amaran nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi qitalihim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a yake su, li'anna ma'ahum dinan fasidan, saboda abinda ke tare da su addini ne maras kyau, la yuslihu bihi dina dunya wala akhira, ba a iya amfani da irin wannan addinin nasu a gyara duniya ko a gyara lahira. To wannan gaba tana da maganganu da yawa da ya kamata a yi a kanta. In an tuna a darasin da ya gabata, Malam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya kawo batu ne akan waɗannan mutane da ake ci musu al-mu'allafatu qulubuhum, wasu daga cikin manyan mutane a cikin kabilunsu waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su dukiya mai tarin yawa, su Uyayna ibn Hisin, su Al-Aqra ibn Habis, su Safwan dan Umayya, su Abu Sufyana, su Al-Abbas bin Mirdas da makamantansu, waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga ba su raƙumi 100 da makamantansu, yana ba su dukiya mai yawa. Sai wasu suka ji damuwa cikin sahabbai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu cewa kar su damu, yana bada abin duniya ne ga wasu mutane dan ya ja ra'ayin su zuwa ga tabbatan addinin su a cikin nagarta. To kuma sai aka samu wani shi kuma wanda ake ce mazul khuwaisira, yazo shi ma yau Annabi sallallahu alaihi wasallama inkari akan wannan abu. Yau manzo Allah magana ta galatsi da rashin arziki da rashin ganin mutuncin Annabi alaihi salatu wasalam, yace wannan rabo ba na gaskiya bane, wannan abinda aka yi ba daidai bane, su ba su yadda ba, su Allah ya isan su kaza kaza kaza. Shin Annabi yake cewa to wannan a jikin shi za a samu mutanen da yake cewa khawarija. To wannan zancen shine ya kawo malai yake cewa wa kana hizbuhu al-khawarij, tawagar shi wannan mutumin al-khawarij ɗan tawaye. Lafazin khawarij jam'i ne na kharija, wato ta'ifa, wanda suke sun zama wata tawaga mai zaman kansu, ana ce musu al-khawarij ne, kamar da Ibn Hajar yake faɗa, saboda sun fice daga cikin addini, ko kuma sun fice daga cikin zababbun musulmai, ko kuma sun fice daga tawagan musulmai, kamar yadda Sharu Satani ya faɗa a cikin littafin shi Al-Milal wa Nihal, yake cewa kullu man kharaja ala al-imani alladhi ijtama'at al-kalima ala imamatihi shar'iyya, duk wanda ya fice ya bar bin karkashin liman wanda shugaba ne da al'umma ta hadu akan shugabancin sa, to wani ya zama khariji. Haka yazo a cikin littafin maqalatul islamiyina na Abul Hasan al-Ash'ari rahmatullahi ala al-jami', da kuma littafin al-Milal wa Nihal, da littafin al-Fisal fi al-Milal wa Nihal na al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri rahmatullahi alayhim ajma'in. Dan haka kuma ana ce musu al-Haruriyya, saboda sun yi masauki, sun tattaru a wani sansani nasu a wani kauye mai suna Harura, wanda an ce mil biyu ne kadai a wajen garin Kufa, kamar da cikin hadisin Aisha take cewa wata mata a haruriyatin anti a haruriya anti, wadda ta tuna tambaya din nan akan mas'alar haila da rama sallah, da rama azumi ba rama sallah. Ana kuma ce musu al-muhakkima, wato wadanda suke cewa la hukuma illa lillah, wanda suke cewa a maida hukunci kadai izuwa ga Allah, kamar yadda yake cikin littafin maqalatu al-islamiyina na Abu al-Hasan al-Ash'ari. Ana ce musu kuma ash-shura, ash-shuratu, saboda suna yawan fadan cewa sharaina anfusana fi ta'atillah, mun sai da kanmu wajen yi wa Allah da'a. Da dai maganganu da dama da ake fada game da su, kamar yadda mu da Hausa yake cewa ɗan tawaye ko ɗan ta da ƙayar baya, ko kuma yanzu kai tsaye akan ce ɗan boko haram, domin ɗan boko haram a nan ƙasa ta mu ta Najeriya a wannan rayuwar da muke su ne misali mafi gaskatuwa akan mutanen da ake cewa khawarij, wallahu almusta'an. Khawarija suna da maganganu da aka sani da aqidunsu sanannu. Asali dai ana cewa ta'ifan nan ta waɗanda suka fara zuwa Madina suka yi tsagiranci, suka yi na fito da Sayyidina Uthmana ya ki kula su har ta kai ga sun zubar da jininsa radiyallahu anhu. Waɗannan su ne bawadir na farko na khawarija a cikin musulunci, baya ga shi wancan zuwan Khuwaisira. To amma kuma daga baya suka sake tattaruwa, suka shiga cikin rundunar Sayyidina Ali, suka yi uwa, suka yi makarbiya, suka zo kuma su suka kawo mashi tangarda ba ɗan kankanuwa ba a cikin rundunarsa. Domin wancan tahkim za mu yi magana kan shi a takaici, su suka ce a je a yi, da ya yadda kuma daga baya suka zo suka ce duk wanda ya yadda ma kafiri ne kaza 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 kaza. Sayyidina Ali ya sha wahala a hannunsu, ba ɗan kankanuwa ba, har zuwa ga kisan gilla da suka yi mishi. Kafin lokacin, akwai lokacin da ya zama ma yana addu'a yana cewa Allah ka sa mutu na huta, kamar yadda Baihaqi ya ruwaito yana tamanni na al-maut, saboda tsagiranci da rashin arziki da rashin sanin ya kamata da suke mai. Ya ga yana huduba, suna ihu, suna surutu, suna zagi, suna katse shi, suna la hukuma illa lillah, suna kaza suna kaza. Allah ubangiji shi kyauta. To daga cikin maganganun su da aka sani su tun wancan zamani shine suna kafirtar da Sayyidina Uthman da Ali da Ashabul Jamal da Ashabul Siffin da Ashabul Takim, duka wanda ya shiga wannan harka, duk wanda ba su ba to kafiri ne. Kamar da kake gani da yan boko haram, ba sa ganin wani mutum musulmi in ba cikin tawagar su yake ba. Sannan suna da ra'ayi na cewa ayi fito na fito da duk wani shugaba wanda ba a yarda da shi ba, da kuma cewa duk wanda ya zunubi shan giya ko sata ko ƙarya ko giba ko zina ko kaza duk abin da ke kaba'ira to kafiri ne, ya fita daga musulunci. Suhur Qus ibn Zuhair su ne shugabannin su, marasa kirki ne da rashin iya magana, da galasi irin su Nafi'u bin al-Azraq, irin su Najda ibn Amir, irin su Abdurrahman ibn Miljamin al-Muradi, wanda shine ya dauki dawainiyar kashi Sayyidina Ali radiyallahu an aliyin wa arda. Akwai harisa da ta faru wanda ta ja Sayyidina Ali ya yake su, shine kashe Abdullahi dan Khabbab dan Arad da suka yi shi da wata baiwarsa da yake sadaka da ita tana da ciki, suka fasa cikinta. Sayyidina Ali a dalilin wannan ya je yake su, dan da ya ce to mun bar ku, ba za mu yake ku ba, ba za mu hana ku zuwa masallacin mu ba, ba za mu kula ku ba, amma dai ku shiga tetayen ku. Daga baya suka ki shiga tetayen su, wannan ya kai ga an yake su. A cikin hadisin da al-Imam Ibn Majah ya ruwaito daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu, sorry, daga Sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda, wanda hadisi ne tabbatacciya Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi ya inganta shi a cikin silsilar sahiha lambar hadisi na 2400 da lamba 55, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ta samu yansha'u nasha'un yaqra'una alquran, za a dinga samun wasu matasa ko da yaushe suna tasowa suna makaranta alqur'ani, mahaddata alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za su dinga yi wa al'umma tawayi, kullama kharaja qarnun quti'a, duk sanda wasu daga cikin su suka taso da fitinar su to za a kashe su. Sayyidina Abdullahi dan Umar yake cewa annabi ya maimaita wannan kalma, kullama kharaja qarnun quti'a, ya maimaita ta sama da sau 20 a cikin hadisi. Annabi yake cewa da karke har dai na karken su su zama sun wayi gari a cikin su tawagar dujal, a cikin tawagar dujal, da haka babu zamani na musulunci da ya tsiraitu daga wasu ƴan tawaye wanda su fito su dinga kallazawa musulmai su dinga kawo fitintune da kaga boko haram nan suna yi a kashe wannan wancin ya taso a kashe wancan komanda bayan ƴan kwanaki ko dan lokaci wancan ya taso kamar da Sayyidina Ali da ya yake su a Nahrawan sai da aka kashe su aka ce wanda suka tsira ba su kai mutum goma ba amma kuma bayan ƴan shekaru suka ƙara dawowa bayan kamar shekara 50 ko 40 ko makamantan suka ƙara dawowa suka sake ƙarfi akai tabbatana da su to haka kuma duk wanda ya bi zamanin musulunci da tarar da cewa babu wani zamani na musulunci da ya tsareto daga irin waɗannan masu ta da kayan baya wanda suke kawo addinin musulunci tangarda suke kashe musulmai dama su aikin su kashe musulmai ne to haka Ibnu Kathir ma ya ambata a cikin al-Bidaya wa an-Nihaya da da shi Ibn Taymiyyah a cikin mujalladi na 28 na Majmu'ul Fatawa duk sun ambaci wannan magana cewa ba za su gushe ba suna fitowa suna tawaye wa addinin musulunci da musulmai da shugabannin musulmai har zuwa ƙarshen zamani sanda dujal zai fito Allah ubangiji ya kyauta ya tsare mu daka nasoshi da suka zo game da sukan khawarij da ambatan barnar su da lalatar su da shegantakar su nasu shine masu yawa kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu akan su ya tsoratar ya ce an gan su a kashe su jihadi ne wasu nasu shi sun zo akan cewa su ne karnuka cikin wuta da akwai maganganu akan isnadojin abubuwa da iri daban-daban addinin khawarija mugun addini ne bata ne ba addini ne na kwarai ba daga cikin muhimman wato siffofin da ake gane cewa mutum yana da ra'ayi irin na khawarij farko akwai karancin shekaru sigarus sin kaga mutum matashi kankanin shekaru amma kuma yana da guluwi a cikin addini guluwi ta fuskar zafin hali da saurin hukunta mutane da bid'a da fasikanci da kafirci saurin kaga baya son kulawa na aiwa na batacce ne da kuma guluwi ta fuskar daurawa zuciyarsa da rayuwarsa abin da yafi karfinta na ibada yawaita sallah yawaita qiyamul layli yawaita azumi da makamantansu bayan ana suka waɗannan ibadojin bane idan suka haɗu da irin waɗancan sifofin to suna alamta akwai ruhi na khawarijanci tare da mutum da haka sai matasan mu sun gane cewa koyan ilimi da bibiyarsa da bibiyan tafarkin malamai nagari da kuma bi a hankali shike sa asira mashadda hadha ad-dina ahadun illa ghalabahu ko walam yashaddi hadha ad-dina ahadun illa ghalabahu babu wanda zai tsananta a cikin wannan addini bace sai addinin ya galabace shi sai ya kasa daga sanar da al-ijtihad fil ibada kamar da annabi yake cewa in ka kalli sallar su zaka raina taka in ka kalli azumin su zaka raina naka azumi amma kuma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga cikin akwarinta sannan akwai yawan kafirtawa takfir yawan kafirta mutane cewa wani kafiri ne wani batacce ne da kuma al'an yawaita tsinuwa yawaita tsinewa shugabanni tsinewa malamai tsinewa kowa ma duk wanda ya saba musu za su la'ance shi za su yarfar da shi za su watsi da shi za su daina sauraron karatunsa za su watsar da kasusuwansa za su yagalta tafan shi za su kona abin nan dinsa da kuma fita daga cikin mutane canza gari ko aje a kafa wani sansani ko a kafa wata alƙarya ko a kafa wata rinduna a gefe ana ganin duk sauran mutane kafirai ne sauran mutane batattu ne sauran mutane ba a cikin abin nan suke ba sannan akwai al-inkaru al-wulat wal-ulama yin fito na fito da sarakuna da shugabanni duk abin da suka fada a ce ba haka bane duk abin da suka fada a ce ba daidai bane to anan ne nake so na gwada wa matasan mu musamman na ahlus sunna wata wato ka'ida da ya kamata su kula da ita kwarai da gaske ita ce babu shakka akwai bawadir da dama na ire-iren waɗannan abubuwa a cikin matasan mu na ahlus sunna ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya mu shiga cikin taitayin mu jama'a muna kururuwa cewa muna bin sunna muna bin tafarkin salafiyya muna bin tafarkin ainihin wato magabata na kwarai radiyallahu anhum ajma'in amma akwai wasu abubuwa da galibin mu muke aikatawa waɗanda tsakani da Allah ba salafiyanci bane kaga wannan zafin kai na cewa komai babu bi a hankali da kuma mas'ala idan ta zo babbar mas'ala amma sai ka ji yara ne suke sa baki a cikin ta kananan yara waɗanda ba su nuna ba a shekaru basu nuna ba a ilimi amma za su gingimo nawazil nazila wata ke dauliya wata shafi duka duniya amma sai ka ji wani mutumin da bai kai ya kawo ba koda karatun sallah lafiyayye bai iya ba bai san inda ilimi ya sa gaba ba tukuna bai ma shiga cikin lissafin ɗaliban ilimi ba amma sai ka ji yana sa baki a cikin wannan irin waɗannan nau'o'i na mas'aloli waɗanda suke masu girma kaga wannan shine ar-ruwaybi kenan ar-rajul at-tafi yatakallamu fil qadiyyah al-amma karan mutum wanda yake magana akan abin da shafi al-umma sannan yawaita batanci ga malamai saboda kawai malami ya bada wata fatwa wadda kai bata yi maka ba a ce ai ba sa kaunar Allah ba su da tsoron Allah ai an ba su kuɗi da sauransu ran nan nake sauraron dan uwa malam awwal abubakar mai shago hafizahullah yake wata magana da naji dadin ta kuma nake istishade ta nan yace mutane suna ta cewa wai malamai ba sa jin tsoron Allah to shi kuma Allah ya ce malamai su suke jin tsoron shi to nawa za a kama kenan innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ya ce malamai suke jin tsoron shi ku kuma mutane yanzu wannan kalma ta zama very common ta zama gamagarin kalma a cikin ausat na jahilai da dalibai da masu saurare da sauran musulmai da yan kishin addini kowa da ya bude baki sai ce ai malami ba su jin tsoron Allah me rashin tsoron Allah da suka yi sun ki fadan magana irin wanda yake so yaji sun fadi wani abu can daban ba wai muna magana akan yanzu abinda suka fada daidai ne ko kuskure ba amma dai ba haka ake mu'amalantar malami ba kowa ya kalla jama'a da kyau haka kake mu'amalantar mahaifanka shin duk abinda mahaifinka kuma je ka suka fada daidai ne amma ba kake mu'amalantar su ba to malami uba ne na addini ya kamata mutane su san wannan kuma al'umma ba za ta zama tana cikin hayyacinta ba alhalin tana wulakanta malamai shugabanni dattawa masana waɗanda suke jagorori a ce duk an wulakanta su mu jahilan gari mu talakawa mu waɗanda ba mu da sultan mu waɗanda ba mu ne ahlul hal wal aqd ba wai mu ga mu ne muke da ta cewa akan abubuwa babu shakka al'umma mu tana cikin rudu saboda wannan yanayi da muka samu kanmu to sannan kuma adha min hadha wa amar shine tunanin cewa wannan rudanin da muke yi wai sunna ne wannan shine abu mafi ban takeici jama'a babu haka a cikin sunna akwai ladabi akwai saurarawa na gaba akwai ganin mutuncin wanda ya fika akwai jira har sai babba ya baka dama akwai jiran time ɗinka ko hatta magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir a jira babba ya fara ko da ordinary tattaunawa ce to haka ya kamata mu shiga taitayin waɗannan bawadir din su ne suke faruwa su tsurusi yawa a wasu wurare har su haifar da fitina kamar da ya faru a kasar Borno game da su Muhammad Yusuf wanda suka kawo Boko Haram daga baya al'amari yazo ya damu kowa wanda ya fara ne da irin wannan bawadir din na matasa masu kananan shekaru masu yawan ibada masu zafin kai wanda suke ganin kowa bai iya ba sun raina kowa sun raina doka sun raina mutuncin kowa har suka kai ga sun dauki makami sun yi fito da gwamnati wanda shine ya sanya al'umma cikin irin wannan bala'i da ake ciki fiye da shekara 10 wanda kowa a arewacin Najeriya nan sai da ya dandana kudarsa game da wannan mas'ala in kuma za ku iya tunawa ƴan uwa masu albarka a farkon al'amari fa mafi yawan mutane gani suke waɗannan matasa akan gaskiya suke ana hailing din su ran da aka kashe su kashewa ta farko cewa akai an kashe muhaddata alqurani a gwamnatin Yar'adua ta yi zalunci ana ta mata Allah Isa amma sai daga baya mutane sun gane cewa shi waɗannan mutanen fitina ce babba da ta riga ta tsira a cikin al'ummarmu so abinda nake cewa ta gaci shine ya kamata kowa ya shiga tatin shi kowa ya san matsayinsa ka gane shin kai wani iri ne kamar da misali a ausat na ƴan kasuwa da attajire kowa ya san matsayinsa an kawo wata haja wani property ko wani kasuwanci kowa ya san abinda zai iya saye da wanda zai iya shiga da zarar ya fi kamin sai dai ce wannan sai dai sa aljuwa ne zai ce wannan ai sai ƴan wannan harka ce ta suwa da ni tafi karfi na ma'ana dan kasuwa wanda yake dan kasa kayayyakin shi ko yake da wata irin rumfa ya san cewa da an zo an ce ga wata ga trailer guda biyar na kayan Dangote ko na kayan ULC ko wane ne ko na kaya daga kamfanin abin nan Nestle ya san sun fi karfin shi ba zai iya siyan su ba dole sai dai ya ce a kai mawa ne ko kuma shi ya je ya shiga din a samu a kai mawa nan ya san sun fi karfin shi amma me yasa harka addini ba ma wannan ba ma kanmu wannan karatun tana tso ba ma yi
sannan kuma kai da kake dalibin ilimi sabon shiga ko wanda kake Allah ya baka wata yar dama ko wata yar fasaha ana sauraron ka kana da dalibai da mabiya ko wanda suke maka fatawa kawa kanka abin nan karatun ta natsu ka jawo kanka kunne cewa ka san matsayin ka kai da ka san matsayin ka yafi muhimmanci fa da matsayin da mutane suke ba ba dole ne mutane su baka matsayi wanda yake yayi adalci game da matsayin ka ba amma kai ka san abin da zaka iya kar ka bari su dinga sa ma kalma a baki ko su dinga ziga ka ko su dinga kawo maka fatawoyi wanda suka fi karfin ka ko su nuna maka cewa ai kai ma babban malami ne ka shiga cikin waɗannan rigingimu idan ka dauki misali matsalar nan ta corona da duk iskale da ke cikin ta da duka controversy din da ke cikin ta da mutane sun kyale malamai kadai malamai da suka amsa sunan su na malamai su kadai suke magana akai da rudanin bai kai haka ba abbar malamai wanda suka amsa sunan su na malamai dole da ma za a iya samun su yi sabani ba dole ne su yi ittifaki ba domin nazila ce ta gaji a yi sabani akan ta amma zaka kowa na da tacewa akai kowane dik an hari yana da tacewa akai kuma wannan ba tsarin addini bane ya kamata mu shiga tattaimu Allah ubangiji shi kyauta to irin wannan bawadir din na khawarijanci sukan bayyana a cikin wato ayyukan mu da dama Allah shi kyauta to inda yake cewa kafin tafi insha Allah tunda gaba ta samu amma na ga sai dai a darasi na gaba kuma kamantan su zamu yi kokari mu yi magana akan su musamman ƴan Boko Haram da wasu masail dake da alaka da su da kuma alakar su da malaman mu zama an samu wasu a wannan zamani wanda suka fito suna kokarin sai sun ci mutuncin wasu malamai wanda suke sun gabata a wannan rayuwa malaman mu ne iyayen mu ne Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu alkhairi irin su malam Muhammad Awwal Adam Albani namu nan Zaria rahmatullahi alaihi irin su malam Ja'far Mahmud Adam rahmatullahi alaihi na Kano da makamantansu da wasu wanda suke rayi an samu wasu karambani wanda suka sa rigan malanta sun ce waɗannan ba ahlus sunna bane sun fitar da su daga sunna sun ce malaman Boko Haram da makamantansu to gaskiya saboda Allah ni bana ganin dacewa kula waɗannan mutane saboda abinda suke fada idan gaskiya ne zai tabbata idan kuma ba gaskiya bane lokaci kankani za a neme shi a rasa amma idan aka ce ai ta kula su to za a tamba malamar ne ina tuna wata waka ta Shafi da yake cewa kam alimin mutafaddilin kad sabbahu man la yusawi gharzatan fi ali yace ana samun malami su da dama wanda yake babban masani kad sabbahu man la yusawi gharzatan fi ali amma sai kaga wani wanda bai kai igiyar takalmin malamin ba shi zai zauna yayi ta zagin malamin shine sai kwatanta Shafi yake cewa albahru ta'alu fawqahu jiyful fala wadurru matmurun bi asfali ramlihi yace haka dama abin yake kaga teku sai kaga wato abin nan gawawwakin abin nan gawawwakin kananan fari ko wasu tsutsotsi suna sun hau saman ruwa fawqahu jiyful fala yace wadurru haka kuma zinariya matmurun bi asfali ramli zaka ga ya cakude da kura zaka ga kura ta hau jikin shi ba sa'an ta bane amma sai Shafi yake cewa wa'ajib li usfurin yuzahimu bashikan kai mamakin tsuntsu dan tsadda wanda yake so ya kafada da kafada da igul yake so ya kafada da kafada da wato babban tsuntsu yace yake cewa menene illa li taishatihi wa khifati aqlihi ba abin da yake sai yake haka sai saboda abin nan taish abin nan wato girman kai shiga shara ba shanu wa khifati aqlihi da kuma karancin hankali to wannan shine abin da suke malamai ne da ba sa'an ku ba sawayin ku ba ilimi ba sawayin ku ba a rayuwa ba ku san tarihin yadda akai sukai abin da sukai ba ma cewa waɗannan malamai ma'asumai ne dan adan ne kuma akwai abubuwan da aka faɗa da gaske sun faɗe su kuma idan aka sa su a mizani na shari'a za su iya zama kuskure din amma su zama kuskure shikenan sai a fandare daga alkhairan da suka yi a watsar da su a ce ma fatattu ne ba su ma taba zama ahlus sunna ba wannan zalunci ne babu shakka wannan zalunci ne ba adalci bane a magana kuma daman yin kuskure muhallin su ne domin ƴan adam ne domin yin kuskure ba abu ne ba kokarin adam ba dama ɗabi'ar sa ce kuma dukkan wani mai magana indai ba ma asumi bane sai an samu kuskure a cikin maganarsa
sawa'un ganganci wukarancin ilimi ko wani wahami ko a ce rudin shedan ko mantuwa ko fushi ko farin ciki ko duk wani abu da gaskin dalilai wanda suke iya tasiri ga mutum ya zama cewa yayi irin wannan fushin waye irin wannan magana a wasu darasa baya can ina jin 31 zuwa da 2 haka mun tattauna akan wannan kadiya amma zan saki bujiro da wasu ƴan masail waɗanda za su ƙara taimaka mana wajen fahimta wannan matsala insha Allah a darasi na gaba game da alaƙar Boko Haram da malamanmu su Albani da su Malam Ja'far da kuma shin waɗannan da gaske ne malaman waɗannan su ne malaman Boko Haram kuma da wasu maganganu wanda suke da alaƙa da waɗannan akwai dan uwanmu malami wanda yake a nan garin Kaduna abokin da'awa Malam Abubakar Usaimin hafizahullahu wara'a ya amsa mafi yawa daga cikin waɗannan shubuhohi ya kawo mu bayanai na ilmi wanda Allah ya saka mashi alkhairi ina ganin ya mana duk wata hidima da wani kara da ake nema a cikin wasu kasusuwa da yayin da ya kira su da suna silsilatu hadhihi mawaqifuna izuwa yanzu ina jin yayi har zuwa 5 baya ga shi akwai yan wadda da suke tattaunawa akan waɗannan masu rigima waɗansu a Niger suke wasu a nan Kaduna wasu mutanen Kano ne amma suna zaune a Sudan ko a makamantan kasashen waje dukkanin su sigaru sinni sigaru ilmi sigaru kulli shay wadanda akwai nau'i na hasada da kiyayya da ke tsakankanin su da wadannan malamai wasu su kuma fa a hannun wadannan malamai suka koyi duk abin da suka koya tun farko shi jagoran nasu wanda yake Kaduna dalibi ne a makarantar Malam Awwal Albani namu anan Malam Albani na Zariya shine malamin sa sananne wanda abu ne sananne a tarihance haka shi wani wanda yake ta wasu karambani ya zake sosai akan masalan yayi karatu a hannun malamin Malam Al-Qasim Hotoro daga baya yazo yayi ma Malam Jafa'i ya barnatar da alheran da ya samu wanda duka ba haka ake gudanar da al'amura na addini ba sannan zaka same shi da karancin komawa zuwa ga usul na ainihin abin nan na littafai sai dai dogaro galibi akan wasu ƴan rasail da wasu malamai na wannan zamanin suka yi wanda ba fa kuskure bane amma abubuwa ne waɗanda kawai suna fikin abin da ya dace da son zuciyarsu sun kosa su fitar da malamai daga sunna su mai sunna akwai wani a cikin su mutumin Neja wanda yake cewa din Najeriya ma babu malamai sai yake lissafa wasu daga cikin waɗannan masu bid'atun musjadin daga cikin wanda yake kauna yake bin su yace wai sune malamai a Najeriya ba na suna ambaci sunan ku ɗaya daga cikin su don ina ga ba ambatan sunan su ne abu muhimmi ba amma dai insha Allah masail din da nake ganin cewa ya kamata na ce wani abu akai zan yi kokari na ga na dan ƙara itlalat haka akan su gurgurdan hali insha Allah Allah ya ba mu dacewa Allah ya sa mu dace kamar yadda na faɗa ba wai ana cewa wannan malamai ba su da kuskure ba tabbas suna da kurakurai kamar yadda kowa ma yake da su babu wani malami da wuya ka samu wani malami da yadda a wasu sunna a Najeriya shi daga shekaran 2000 baya kamar a ce tun daga 1980 zuwa 2010 ko makamantan su ko zuwa yau da muke magana ka bi sawun da a wasa ba tare da ka samu wasu maganganu ire-iren waɗannan wanda suke alaka da kamar yana fito na fito da gwamnati zaka iya samun wannan zaka iya samun ya soki gwamnati ya soki lamirinta a hudu ba ko a mambarin sa na wa'azi ko a karatun sa na loudspeaker ko karatun sa na aji saboda abubuwa ne suka faru da yawa waɗanda ko dai kusan tarihin kun yi tajahul ko kuma kusan su yanayin Najeriya yana da wani abu mai ban mamaki ta wannan fuska so da haka da inda gaskiya ne ake nema da sai a ce to duka malaman kowa ai magana akan shi amma sai suka war waɗannan guda biyu su suka tsaya musu a ido saboda kamar yadda wani su yake cewa ai waɗannan suna da karbuwa kasusuwan su suna yawo to Allah kada ka wasu waɗannan kasuwa da suke yawo da kuke bakin ciki da su sai dai ku mutu da bakin cikin yawon su domin abinda kamar yadda wani dan uwa yake cewa Malam Ja'far Mahmud Adam da Malam Albani na Zariya Allah ya gafarta musu su duka a Najeriya yanda ka san Buhari da Muslim ne karbuwar su kamar yadda Buhari da Muslim suka karbu ne a idan duniya ta fuskar cewa mutane sun riga sun yanke wa kansu cewa waɗannan malaman Allah ne mutanen kirki ne masu ilimi ne na gaskiya da ka duk abin da zaka zo ka faɗa dan ka soke su sai duka gama faɗi ba za ka iya hana mutane sauraron su
ba za ka iya ba yafi karfin ka sai dai a ce maka ka ba a hankali to kuma abin da nake so ɗan uwa su gane shine ita fitina tana farawa ne kankanuwa baka san da za ta kai ba kamar yadda mai waka yake cewa alharbu aula ma takunu fatiyatan shi yake alharbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahuli shi yake farkon shi zaka ga ya kasance wata kyakkyawar budurwa ce wadda take zuwa gurin kowane jahili da kyakkyawan kwalliyarta kamar budurwa ce mai kyau da kowa ke yayinta hatta idhashta'alat wa shabba diramuha yace sai lokacin da yaki ya tsanani ya kai ya kawo wallat ajuzan ghayra zati halili sai ga kowa wannan kyakkyawar budurwa ta rikide ta zama tsohuwa wadda bata da wani masoyi bata da wani miji to daka abu a hankali jama'a kamar yadda al-Abbas bin Mirdas an ce yake cewa a waƙar sa yace wasilmu ta'khudu minha ma radita bihi wal harbu yakfika menene yake cewa wal harbu yakfika min anfasiha tazau yace idan ana zaman lafiya shi zaman lafiya ta'khudu minha ma radita bihi zaka dauki duk abin da zaka yi duk abin da kaga dama ana zaman lafiya amma wal harbu yakfika min anfasiha jazal shi ko yaki abinda zaka samu ma ya ishe ka kawai shine yanke kauna din nan kada ya ishe ka yaki ana yaki baka da ta cewa akan me zai faru in ana zaman lafiya ne kake ta cewa akan me zai faru Allah ubangiji ya tsare mu to da haka matsalar tahkim da suka kare kawo anan da yace sayyidina Ali ya nufaci at-tahkim yana ishara izuwa ga cewa lokacin da ake yakin nan Jamal na Siffin an samu sayyidina Ali da rundunarsa sun kusa cin nasara sai wasu suka bada shawara daga bangaren su Muawiya wanda an ce shine Amr ibn As aka daga Qur'ani din nan da sayyidina Ali yace bai yadda ba daga karke su waɗannan ƴan tawaye suka ce yaya mutane za su ce mu bi Qur'ani kai ka ce gaskiya baka yi sabo dole a bi Qur'ani dole haka sayyidina Ali ya ainihin wato bi musu aka yadda da batun yin wannan sulhu dama kuma sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wata magana wa mahawismihi da kuma aka zo a rubuta takardar sulhu aka ce ba a yadda a rubuta cewa shi amirul mu'minin bane sai dai a rubuta shi Aliyu dan Abu Talib ne nan ma yace ba komai ya yadda a cikin kissar Hudaybiya kamar da al-Imamu An-Nasa'i ya ruwaito a tasar riwayar a cikin As-Sunan al-Kubra cewa lokacin da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina Ali ya goge sunan annabi din nan sa'ad da Suhail dan Amr yace shi bai yadda a sa hadha ma salaha Muhammadur Rasulullahi ba sai dai a sa hadha ma salaha Muhammad ibn Abdullah sayyidina Ali manzo Allah yace masa goge Rasulullahi yace wallahi la amruha yace ya rantsa da Allah ba zai goge ba annabi yace a nuna masa shi da kanshi sai dai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine ya goge da kanshi yace wa kafa billahi shahida to a lokacin sai yace sayyidina Ali a cikin riwaya Imam An-Nasa'i riwaya tabbatacce sai yace mishi inna laka mithlaha satatiha wa anta muttar ina maka bishara cewa wata rana zaka samu kanka a irin wannan yanayi kuma zaka karba irin wannan abin da na karba da kake ganin a matsayin kaskanci ne zaka karba a cikin tarsasuwa Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujalladi da 8 sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma Sayyidina Ali ishara izuwa ga matsala ne ta tahkimi to haka ya faru da shi shi ma haka ya shi tahkimin nan ya anshi a share sunan shi a matsayin shi na Amirul Mu'minin yana ji yana gani to nan ma suka ce to tunda ka ce kai ba Amirul Mu'minin bane ba zan maka da'a ba sai kuma aka zo magana bayan an yaki ga mata da yara da aka kashe iyayensu ko mazajensu ga dukiyoyi da sauransu sai sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce ba zai kama yaya da mata a matsayin bayi ba na musulmai sai suka ce to in ka ce bai halasta a kama su a matsayin bayi ba to kenan da zalunci ka yake su idan kuma da adalci ka yake su to babu abin da zai sani a kama su a matsayin bayi to wannan ma ya ja mishi sabani da su suka yi ta cin mutuncinsa shine malai yake cewa haula ka ga waɗannan amaran nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitali manzo Allah ya umarni da a yake su li anna ma'ahum dinin saboda suna tare da wani addini ne fasida mara kyau la yuslahu la yuslihu bihi dunya wala akhirah ba za a gyara duniya ko lahira ta hanyar wannan addinin su ba to kaji wannan Allah ya shikauta sai malamin ya ci gaba da cewa kaseeran ma yashtabihu alwara'u alfasidu biljubni walbukhl su da dama ana samun cakudede ne ya ta kama da juna tsakanin alwara'ul fasid ta ka tsantsan wanda yake maras kyau wanda yake ba mai kyau ba na barna biljubni sai kaga yake kama da tsoro walbukhli da kuma ruwa suna yin kama da juna alwara wanda zai hana mutum zai sa mutum ya kame daga shiga wata fitina ko wata wani wata magana da kuma wanda zai sa mutum ya kame daga mika wani hannu ko ba da wani abu to idan ba mai kyau bane zaka ga yafi kama da ruwa yafi kama da ainihin abin nan ragwantaka fa inna kilahuma fihi tarkun domin a cikin alwara akwai barin abu haka a cikin aljubun walbukhl suma ruwa da ainihin wato tsoro ko ragwantaka akwai bari fa yashtabihu tarkul fasadi li khashyati Allah ta'ala bi tarki ma yu'maru bihi min al-jihad wa an-nafaqa zaka ce kaga an samu kamantakekeniya tsakanin tarkul fasad barin barna li khashyati Allah ta'ala don tsoran Allah zaka ga yake kama da bi tarki ma yu'maru bihi min al-jihad wa an-nafaqa da barin abinda an yi umarni da shi na jihadi da ciyarwa jamban jubunan wa bukhlan saboda wancan barin da akai na abin na barin jihadi da barin da akai na nafaka an yi su ne jubunan saboda tsoro wa bukhlan da kuma ruwa wa kadqal annabi sallallahu alaihi wasallam alani manzo Allah yana cewa sharru ma fil mar'i shuhun hali' wa jubnun khali' manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar da Abu Dawud da al-Imam Ibn Hibbana da al-Imam al-Baihaqi dukkanin sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce ta hanyar Abu Hurairah radiyallahu anhu da yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada haka al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shaybah shi ma ya fitar da shi a cikin musannaf yace naji annabi yana cewa sharru ma fil mar'i mafi sharrin halin da zaka samu tare da mutum shine shuhun bakar ruwa hali' wanda take sanyawa ainihin wato mai ita ya zama ma ya yanke tsammani daga abu yana da ruwa wacce take tashin hankali ash-shuh yana gaba da al-bukhl domin al-bukhl ruwa ga magari takan faru ne kawai mutumin da bai san bada kudin shi amma shi ash-shuhu tana faruwa ga ruwar komai har ruwan magana wani magana ma yana ganin yana ruwaye maka ita yana ruwaye mika maka hannu ma ku gaisa abinda ba nashi ma an bayar ya raba sai yayi ruwa da za a je wurin walima a ce shine mai raba abinci to a cikin jikin shi sai ya ji kamar in ya cika muku plate to kamar ya cutu in ya sa muku nama lafiye na kaza sai ga kamar ran shi zai fita lemun kwalba sai ya dinga cewa to mutum biyu su sha daya ga idan fa a ji me yakon ya ba kowa lemun kwalba wannan mirinda ko coca-cola to sai ci to a dinga manage mutum biyu dai saboda ba san ko su to ba to kaga irin wannan to shahihun ne kenan ne ruwar da har yana wa kan shi ruwa ba zai iya fitar da hakokin da ke kan shi ba na iyalinsa ba zai isa sutura mai kyau ko ya ci abinci mai kyau ba saboda kada wani ya gani ya sare ko wani ya ce ya san mishi ko ya ma wani tayi ko kuma sutura da ya saka sabuwa wani ya ce ka bani tsohuwa to a dalilin haka duk sai ya ki yin komai ba zai iya siyan abin hawa dan kai ya rage wani hanya ko kuma ba zai iya sa mai a babur ba dan kada wani ya ce ba ni dani to wannan shine shahihun ya hakura da bukatar kanshi dan ainihin wato kada wani ya mora shi ma sai ya hakura daga mora din to wannan shi yake ce mashahihun wanda zai kama kayan abinci a gida ya kulla su dan mata suna so ko yara sai an zo an gaya mishi sannan ya bude ya kirgo musu abinda zai ba su ko ya auna in indomi ce ma zai ba yara sai ya kirga yawan su idan ma biscuit ne haka ballantana kuma a ce shinkafa ko masara ko waye to wannan shi yake ce mashahihun Allah ka raba mu da shi kuma yi ka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun Allah ka raba mu da wannan muguwar dabi'a to hali'un wanda yake halakar da mutum wanda yake sa mutum ya tsoraci talauci ba dan kankanin tsoro ba wajibun da kuma ragwantaka khali'un ne tsanani wato wanda ta zama kaman hatta ya kwabewa mutum zuciyarsa kaman babu zuciya a jikinsa kaman babu jaranta babu dan adanci a jikinsa shine shuhun khali'un wannan hadisi ne tabbatacce mallai yace kala tirmidhi hadisin sahihun wannan kamar sabaku kalam ne rahmatullahi ala shaykh al-islam ibn taymiya kuma da malamai suka fadi a nan kasan tahqiqi domin hadisin ba a ganshi a cikin littafin al-imam tirmidhi ba amma dai mallai ya ambata yace tirmidhi yace hadisi ne sahihun tabbas hadisi ne tabbatacce wannan babu iskali a kan shi ya kawo shi dan nuni zuwa ga mugunyar wannan halaye kan manta waɗannan halaye yana fada ne cewa bai dace a samu shugaba da su ba hali ne na shugaba ba ruwa da ragwantaka wajibi ne shugaba ya zama jari ne mai taurin rai mai taurin zuciya wanda yake miqdam mai shiga gaba gaba akan abu in dai ya gamsu abu kaza mai kyau ne to zai iya yin shiga cewa al'umma sun samu wannan abu haka kuma ba daidai bane shugaba ya zama marowaci ya kamata a ce gwamna ko sarki ko shugaba kai koda shugaban kungiya ne kai ko shugaba a gida mai gida baya ba a shugabanci da ruwa jama'a mu gane wannan duk wanda yake so ya mallaki al'umma ya shugabance su to sai ya zama yana da sakin hannu idan ka gamu da gwamna ka tabbata ka gamu da gwamna zaka ranan kai ma ka zaka ji sauki zaka samu sassauci aljihunka zai daga account ɗinka zai dan tumbaka amma ka gamu da gwamna kai kaman ka gamu da miskini baka san komai ba baka abin nan ba wannan ba daidai bane to ya kamata shugabanni su san wannan da mutane masu tunanin za su yi shugabanci da waɗanda Allah ya daura musu shugabanci kowane iri ne ana so ka zama wato kana da sakin hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan dukkanin shugabanni da ake tarihin su manya wanda suke sun bunƙasa a shugabanci zaka tarar ana ambaton su da kyauta wanda kuma duk aka ambata da ruwa to za a ambace shi a matsayin abin zargi ne cewa ya samu nakasa a cikin siffofin da ake sa ran a samu a tare da shi a matsayin shi na shugaba ko jagora ko wanda yake mai mulki mallai ci gaba da cewa kadhalika faqad yatruku al-insanu al-amala dhannan aw izharan annahu wari'un ana iya samun mutum kaga ya daina yin wani abu ya bar wani aiki wannan a tunaninsa au izharan ko kuma tunanin yana so ya bayyana annahu wari'un cewa shi ne taka tsantsan ne da haka ya daina yin kaza akwai wani abu da mutane suke ana ganin ba taka tsantsan bane shi ya bari wa inna ma huwa kibrun ma sai ya zama girman kai ne wa iradatul lil uluwi da kuma san ya zama a saman mutane alal misali baya shiga mutane yana da janye jiki daga mutane shi yana ganin haka wara'u ne saboda in ya shiga za a yi gulma za a yi batanci za a saki baki to shi kuma duk baya san waɗannan abubuwa a tunanin shi abin da yake gani kenan sai ya zama kuma a cikin hakikanin al'amari wannan abin da yake yi ba komai bane illa girman kai da so ya zama a saman mutane wa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fadin da manzon Allah yake cewa innamal a'malu binniyati wannan hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkanin ayyuka sai da niyya wanda hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Umar dan Khattab hadisi ne mallan yace kalimatun jami'atun kamila wannan kalma ce take mai tattarariyar dunkulalliyar ma'ana mai ma'ana cikakkiya wannan hadisi dama yana daga cikin muhimman hadisai a musulunci yana daga cikin jawami'ul kalim ba kuma ma jawami'ul kalimi ga magari ba wato ba dunkulalliyar magana ga magari ba a'a dunkulalliya ta musamman kamar yadda Ibn Rajab bin al-Hanbali a cikin littafin sa Jami'ul Ulum wal Hikam ya tattaunawa mai tsayi akan wannan hadisi kuma ya kawo wanda shine hadisi na daya kenan a cikin 40 hadisa kuma ya kawo maganganun malamai ya dauko su daga wurare daban-daban irin su Imam Shafi'i su Ibn Rawiya da makamantansu da suka yi magana akan muhimmancin wannan hadisi da kasancewar shi daya bisa uku ko daya bisa hudu na tarakun da musulunci ya kafa akan su da maganganun da aka ruwaito Imam Al-Baihaqi ya ruwaito maganganu daga Imam Shafi'i da yake cewa wannan hadisi in so samu ne a ce kowane babi a cikin babuka 70 a fara da shi haka الامام النووي اشكي لتافن شي مجموع شرح المهذب هكا ابن حجر اشكي فتوى الباري هكا امام احمد ابن حنبل دچوا دي يكي wannan hadisin daya daga cikin usulul islam ne as-salasa maganganu da yawa dai ga sunan ba nan ne mahallin yin su ba a takeice abinda hadisin ke cewa innamal a'malu binniyat lalle ayyuka ba sa inganta ko ba sa zama abun lura ko ba sa zama karbabbu ko ba sa zama masu nagarta illa bin niyyat da niyoyin su ne niyya suke sa su zama ka wato ana yi bambance aiki nagari daga maras kyau ta hanyar niyya ana yi bambance aiki da za a samu lada da wanda ba a samu bane ta hanyar niyya ana yi bambance aiki masu kama da juna kama azhar da la'asar ta hanyar niyya ana yi bambance aiki na ikhlasi ne ko kuma na ainihin riya ne ta hanyar niyya niyya ne tana da muhimmanci mai yawa akan batun ayyuka al-imamu ibnu abid dunya yana da littafi musamman akan kitabun niyyati wal ikhlas a cikin wato majmu'a ta littafansa da aka tattara wuri guda rahmatullahi ala jami' to wannan ba dai shine muhallin mu ba mallan yace wannan kalma ce jami'a da ta tattara abu da yawa kamila kuma cikakkiya dama annabi alaihi salatu wasallam yake cewa daga sabon da aka bashi wanda suke za'ida akan nasauran annabawa sallallahu wasallamu alaihi wa ala sayyidil anbiya shine wa utitu jawami al kalim an bani matattarar zance dunkulalle kankani jumla daya kalma biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sai ka tarar ma'anarta ba kankanuwa bace za a yi littafai mujalladai za a yi hada tarurruka na ƙara wa juna sani dan tattaunawa kan ma'anar wannan ainihin wato kalma kwaya daya ko jumla kwaya daya sallallahu wasallamu alaihi fil akhirati wal ula ya ci gaba da cewa fa innan niyyata lil amali kar ruhi lil jasadi ita matsayin niyya ga aiki alakata da aiki shine kaman matsayin wato ruhi ga jiki wannan mata na jiki da nama da tsoka da jini da makamantansu bai da wani amfani dan babu rai a tare da shi da zarar rai ya fita lokaci kankani zai lalace ya ribe dole sai dai a je a tona rami a busine shi bai da wani amfani idan babu rai a jikinsa rai din wannan abu da ba a san ma ko meye ba kulin ruhu min amr rabbi kuma utitun min al-ilmi illa qalila shine mafi muhimmanci da yake wanzar da jikin da zaran ya fice daga jikin bai da wani amfani to haka niyya matsayin ta ga aiki kamar ruhi shine niyya din kenan aikin shi kuma shine jiki wa illa in ku ba a kalli wannan ba fa kullu wahidin min al-sajidillahi was-sajid lish-shamsi wal-qamar mutane guda biyu ga wani ya sujuda ga Allah ga wani kuma ya sujuda ga rana ko wata kamar da Allah yake cewa la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kar ku yi wa rana ko wata sujuda ku yi wa Allah sujuda wanda shine ya halicci rana da wata to idan aka samu ga wani musulmi a lokaci guda yayi sujuda wa Allah ga wani kuma mushriki Allah ka tsare mu shi kuma yayi sujuda ga wata ko rana kowannan su qabwa ba'a jabahatahu alal ardi daga ya sanya kowa ya sanya goshinsa ne a ƙasa fa suratuhuma wahida yanayin hoton aikin da suke iri ɗaya ne amma kuma fa thumma hadha aqrabul khalqi ila Allah ta'ala amma wanda yayi dan Allah din nan kaga a yanayin sujudan nan yana daga cikin mutane mafiya kusanci ga Allah wancan shi kuma fa wa hadha ab'adu al-khalq shi kuma dayan ya zama mafi nisan halittu anillahi daga barin Allah amma kuma abinda suka yi a zahiri iri ɗaya ne amma niyya kai ta bambanta wannan ya zama mu'mini masoyin Allah makusancin Allah wancan kuma mushriki kafiri makiyin Allah asararre amma gashi aikin a zahirin sa iri ɗaya to haka aikin tsoro da ruwa a gefe guda da kuma aikin kamewa da taka tsantsan a gefe guda za su iya kama da juna a zahiri amma me ke bambanta su shine niyoyinsu mallan ya ci gaba da cewa wa qad qala Allahu azza wa jalla kuma Allah ya ce wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sun yi majunan su wasiya da al-haq bin gaskiya bin alqur'ani bin sunna wa tawasaw bis sabr sun yi majunan su wasiya da hakuri cikin sifofin mutanen kirki wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama sun majunan su wasiya da hakuri musu majunan su wasiya da ainihin wato tausaya wa juna wa fil asari yazo a cikin al-asar wannan asari da ya ambata anan yace afdalul iman as-samaha was-sabr mafi falalar imani shine as-samaha kyakkyawan hali kau da kai kawaici da dattaku was-sabr da kuma hakuri wannan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi da al-Imam al-Khara'iti a cikin Makarimul Akhlaq da Bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa wato Khalqu Af'alil Ibadi kenan haka ibn abi asim a cikin kitabul jihad da lafaza mabambanta takaitattu daga hadisin ubada ibn samit radiyallahu anhu a cikin riwayan al-imam ahmad da kharaiti aka ce wani mutum ne ya bi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya manzo Allah ka gaya mani mafi falala ayyuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi al-imanu billah wa tasdiqun bihi wa jihadun fi sabilihi imani da Allah da gaskata Allah da kuma jihadi dan dakar ma Allah wai sai mutumin ya ce uridu ahwana min zalika ina san dai wani abu da bai kai wannan wahala ba na kasa kasa da ya manzo Allah sai manzo Allah ya ce mishi as-samahatu was-sabr to sai hadisin akwai maganganu akan isnadin sa saboda ibn lahi'a dake cikin isnadin wanda malamai suna raunata shi wallahu ta'ala alam malam ya kawo shi ne anan dan nuna mana kikkiawan hali ne kauda kai da hakuri amma ta yi wani kuma ya zama irin abin da yake nuna wani kauda kai da hakurin to ba shine asalin abin da ake nema ba ina ganin saboda kwarewar lokaci bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu dan ƙara wadancan mangun da muka ci zani akan waccan mas'aloli sannan sai mu ci gaba da gina malaki cewa li hadha kana man lam yuqim bihima sulbahu lillahi salabahu Allahu al-amra wa naqalahu ila ghairihi zamu saurara ana insha Allah nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah.